إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساتة حدوة دكو أولا ساتية ترانا العربة يو goma ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai da 15 ga watan 5 shekara ta 2019 wannan shine majalisin mu ko zama darasi na 6 a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma inda kuma kamar yadda muka sani gabanin mu fara akan karanto ayoyin da za mu tashi a kansu ina tsammani karatunmu na ƙarshe mun tike ne a aya ta nawa daga ta za mu tashi wa in qala musa li qaumihi innakum ya qaumi innakum zalamtum anfusakum wato aya ta 54 insha Allah ta'ala za mu ba da dama malai karanto ayoyin sannan sai mu fassara gwargwado abin da Allah mu da kusin sarki ya sauke mana a farkon Allah bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh wa'adna musa 40 laylatan thumma istakhaftum al-'ijla min ba'dihi wa antum zalimun ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم
منكر أنت آية 51 وانا إتاتي مالا يكر أنت يعلوم أنا إتاتي لعظام الجميع وان bayanan da za mu tashi a kansu in ba ku manta ba ayoyin da muka tsaya a kansu wancan mako kamar yadda malam shi ya karanta duk da mun fassara su amma za mu faɗe su a taƙaice saboda ya zamto sun ɗoru sun ba mu damar fahimta abin da za mu fassara a yau Allahu subhanahu wa ta'ala ce wa idh wa'adna musa 40 layla lallai ka tuna a lokacin da muka yi wa annabi musa alƙawari na darare 40 wanda muka yi bayani a kansu wanda har muka kawo fahimtar wasu daga cikin malamai suka ce watan Dhulqa'ada ne gaba ɗaya da kwanaki 10 watan Dhulhijja wanda Allah ya umarci annabi Musa ya tsayu ya jira a cikin waɗannan kwanaki har zuwa sanda za a saukar masa da attaura a cikin su Allah subhanahu wa ta'ala ce thumma takhasumul ajla sannan kuka rike dan maraki a matsayin abun bauta a lokacin da muka umarci muka yi annabi Musa alƙawarin ya jira na waɗannan kwanaki kuma antum zalimun sai ga shi kun wayi gari kuna zalimci a matsayin rubon wannan dan maraki a matsayin abun bauta Allah ta'ala ce thumma afawna ankum duk mun fassara waɗannan idan ba ku manta ba sannan muka yi rangwame a gare ku min ba'di zalika bayan wannan rubon dan maraki da kuka yi la'allakum tashkurun saboda muna tsammani ku gode akan karɓan tuban ku da muka yi wa idh atayna musa alkitab Allah ne ke fassara ce kuma ka tuna a yayin da ku tuna a lokacin da muka baiwa annabi Musa littafi wal furqan da kuma al furqan aka ce siffa ne shi ma na al kitab la'allakum tahtadun din mun yi muku aka tsammanin ku shiriya kar ku shiga cikin waɗanda za su bata wannan su ne ayoyin da muka fassara muka yi bayanin su a wancan karo za mu tashi faɗin Allah da cikin sarki ne ce wa idh qala musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al ijla fatubu ila bari'ikum ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم الله سبحانه وتعالى يتي وإذ قال موسى لقومه تتنا أيين دع النبي موسى يتي دمتع ننسى إنكم ظلنتم أنفسكم حقيقة كنزا لنشكا ونوك باتخاذكم العجلة تتنا دي الرقوة ونن تم رجي أمتعين أبن بوتادك خير وندسوني آيوين دي الظنن muka yi bayanin abin da ya tsoro akan bayanin tafsirin mu na baya shine fatubu ila bariikum tunda kun yi wannan mummunan laifi kun hada Allah da wani kuma kun san nauyin yanda shirka yake wato so da yawa nakan ce ban ga wanda ya dace ku iya fahimtar zafin shirka a wurin Allah kamar mata ba babu wanda ya kamata su fi kowa nisantar shirka a duniya gaba ɗaya kamar mata amma tare da haka kuma sun fi kowa saukin auka mata me yasa na faɗa haka shine duk yanda mace take da imani take da haƙuri take da juriya take da yalwan zuci da duk wani abu daga ranar da aka ce za a yi zace tarayya da wata ko a matsuguni ko a mijin aure ko a wani abu na rayuwa da kin san duk ledan da ya shigo gida kai tsaye kin san inda za a aje shi amma yanzu duk ledan da ta shigo sai kin yi istikhara kiga ɗakin ki ne ko ko ba ɗakin ki bane in ma na wace ce na gaine ne a ciki wannan abu su da dama za ku ga yana da taba zuciya kuma dama jaraba ki Allah ke so ya gani za ki mai da'a a cikin wannan ko za ki butulci ki yi sabo kuma ki yi zalunci babu wani mutum a ban kasa da Allah zai bar shi face sai ya jaraba shi daga cikin jaraba wanda Allah yake muku shine sanya abokan ya zamantakewa da ya ce ai muku wannan jarabawa ce don ya jarabu mai imani cikin ku ta gawa ce ce za ta kyautata zamantakewarta da ƴar uwarta ta gawa ce ce wanda ba za ta nadama ba randa za ce ga gawan wanci wanda kuka shekara uku shekara huɗu shekara biyar ko shekara goma kuna zaune ƙarƙashin miji ɗaya to yau ga gawanta ita ta bar duniya abu na farko da zai zo ranki shine me alaƙar ki da ita in ko kin san da haƙƙinta akan ki da kika zalunce ta wallahi kin anan da kika kin fara gumi to kuma sai an je gaban Allah za ki gumi mai dalili a rayuwa in za a yi zalunci bai kamata a yi zalunci ba kwata-kwata bai dace a yi zalunci amma idan har za a yi zalunci to ya fi sauƙi ke a zalunce ki akan ke ce azzalima ya fi sauƙi ya kike ji a lokacin da miji awa 24 kina tare da shi wata ran sai a ce yanzu sai bayan kwana biyu sannan yake ɗakin ki ko yake gidanki ko sai bayan kaza kikan ji abin yayi miki nauyi a zuciyarki to wannan fa ba haƙƙin ki bane haƙƙin Allah ne shi ya ce ai haka kuma baki rasa komai ba ana miki na haƙƙi to me kike tsammani idan wanda shi ya halitta shi ya tsagi halitta ya ce ai kaza sai a ce baka isa kai ɗaya ba sai an haɗa ka da wani wallahi ko a hankalce kun san shirka ba za a zauna lafiya ba duk wanda yi ma Allah shirka shi yasa Allah ta'ala ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata irin fitina in kuka fusata ni wanda zan turo ta in ta tashi zuwa ba za ta tsaya akan waɗanda suke zalunci kadai a cikin ku ba duk imanin mutum ko a masallaci ya sujada zan halaka shi ran alkiyama ya tashi akan sujadar sa saboda an fusata Allah an kusa ga Allah kuma duk wanda zai shirka da Allah to abin da yake gayyato ma kansa kenan abin da yake gayyato ma kuma al'ummarsa da jama'arsa da tsakansa da jininsa da jikokinsa fitinar shirka sai ta bi jikan mutum ta lalata zuriya gaba daya ta sa musu bakin jini a cikin mutane ta sa musu kiyayya a wurin Allah so da dama mata sukan tafi gidan ƴan bori da nufin nema ma ƴaƴansu maganin farin jini don su yi aure idan Allah ya kashe fushi da su kuma sai kiga ƴar ta koma kamar gwano ga kyau ga komai amma ba ma mai sha'awar ya zo kusa da ita fushin Allah ya fara shafan ta sai ta ji ana shekarar ta 28 32 ana gafa da malam har ta kai 34 ya ba za ta kai 34 ba kin tsokano wanda shi ke kawo arziki kin fusata shi kin hada shi da wani kin yadda wani zai miki to ai wannan da sauki ma idan fushin Allah bai shafi mutum a kabarin sa to shine Allah subhanahu wata'ala bayan wannan mummunan dabi'a na shirka da bani Isra'ila suka yi sai ce da su fatubu ila bari'iku kutuba zuwa ga wanda yake shine mahalicin ku da fakutulu anfusakum dan haka nan ku kashe kawunan ku kanku da kanku wanda shine kaffaran zunubin ku kenan zalikum khairul lakum sanu dai wannan shine alkhairi a gare ku inda bari'ikum a wurin mahalicin ku fataba alaikum dan haka sai karbi tuban ku innahu huwa tawwab lallai Allah madaukakin sarki mai karban tuba ne arrahim kuma mai jin kai ne wannan shine fasaran ayoyin da malam ya karanta mana a yanzu abinda malamai suke cewa shine abinda wannan aya ke ishara gare shi shine ku tuna ni'imar mu da muka yi muku ta hanyar annabi Musa alaihi salam a lokacin da yake cewa da mutanansa lallai kun zalunci kanku me yasa ce kun zalunci kanku saboda baki sake cutar da Allah da komai ba kun tuna hadisul qudsi ko na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yake faɗi da harshen annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda duk mutanen duniya gaba daya kwatan mu gaba dayan mu za mu taru a wani fanfalakin fili guda daya kowa ya roki Allah abinda zai roke shi ai mun karanta da ko ana a karatun mu na ranar talata kowa ya roki Allah abinda zai roke shi a ba kowa abinda ya roka wannan ba zai rage komai a cikin arzikin Allah ba in ma har kwakwalwarki ta kasa kamawa ai miki misali in ma kina tsammanin wani abu zai rage a cikin arzikin Allah to abinda zai ragu bai wuce misalin ki dauki allura ki tsoma ta a cikin teku ki fito da ita ki gani mai ta ragu teku da shi iya abinda alluran nan ta diba shine iya abinda aka biya mu duk duniya na jiya da na yau bukatun ku gwargwadon kwatankwacin abinda in ma za a samu ragi to shine abinda kadai za a iya samun ragi a cikin arzikin Allah haka Allah subhanahu wataala ya faɗa sannan a ƙarshe yake cewa ya ku bayina ya ku wanda ni na halicce ku nake sa ku ku yi kuma ku bari ku sani ni kaina da nake da iko akan ku fa na haramta ma kaina zalunci kuma shi Allah duk abin da ya ma adalci ne duk abin da Allah ya adalci ne saboda komai nashi tunda ko mallakansa ne duk abin da ya hikima ne ko adalci zai fita daga wajen wannan ko yace amma tare da haka saboda jin kaina na haramta ma kaina zalunci to kuma wallahi ku kiyaye ni dan haka kar ku zalunci junan ma'ana duk wanda ya tafi da zalunci gaba gare ni ban san sanayya tsakanina da shi ba kamar yana cewa shi yasa kuka gaba ban haifa ba ba a haife ni ba lan yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad fa amma yanzu ni wata da zalunci take cin abinci wata tana ganin ba za ta samu abin da take so a wurin wance ba sai ta raba ta da wance kila haja na kasuwa gare ta kasuwancin da kike kuma wata na irin shi kaga ba za ta samu ciniki ba sai ta san yadda ta yi ta bata wance a wurin hajiya wance ta kore ta ta raba ta da nata customer sannan ita ta samu shiga wannan zalunci kuma baya cikin adalci to mafi girman zalunci kuma shine hada Allah da wani babu abin da yafi karfin wannan yafi kai wannan abin girma a wurin Allah madaukakin sarki kamar a hada shi da wani ku ga yanda kafirai suka jingina masa dako haihuwa Allah ya fusata yayi fushi yayi magana cikin fushi yake cewa takadu samawati yatafakkaruna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda sama ta kusa ta tsatsage na kusa in tsatsage kasa kowa ya nutse in halaka saman da kasa lokaci yayi gab da in yi haka ya Allah me zai sa kai haka sai ce an da aulir rahmani walada saboda an kirayi Allah an ce yana da ka saboda an jingina masa da alhalin ya ce zai haifa ba ba a haife shi ya ce wannan kalma kadai da aka furta ta ta kusa ta sa in tsatsa ga sama in daddara kasa kowa ma ya halaka to ina ga wanda aikata kuma ta je ta yi a raba Qur'ani gida biyu a ce ki taka 30 nan ki taka 30 can ki karanta abu kaza wallahi an gama da rayuwarki, an kuma cuce ki, an halaka ki, a ce ki kawo jinin haila ko ki rubuta kaza da jinin haila, an gama da ki. Ina za ki je? Duk abin da kike nema in an baki shi, an baki tsawon rai da kanki cikin jiya fita a rauki, ki ko menene shi? Ki kyala yau da gobe. In rana za ka hudo ta fadi, abin da ke baka tsoro sai ya zo yana baka dariya. Abin da da baka tsoron shi sai ya tsorata ka. Abin da kake ga in ka same shi ka gama, kuma sai ka same shi ka ji tsabar wahala ne ma a cikin shi. Da za a mai da kai baya da baka biyo hanyar da ita ka bi. To shine Allah subhanahu wataala a nan yake umurtar su da tuba, akan cewa su tuba, ku tuba daga abin da kuka aikata. Wannan tuban naku kuma shine ku kashe junanku ku da kanku. Mun san cewa annabawa sun zo a zamanna mabambanta juna, amma shari'o'inmu ya bambanta da na sauran annabawa da manzanni da aka turo. Shi yasa Annabi Musa alaihi salam ya gaya musu don su gane girma da tsananin laifin wannan rukun abin bauta da suka yi koma bayan Allah. Kabbaran wannan laifin shine su kashe kansu da kansu. Ina fata an fahimci wannan. Ku kashe kanku da kanku, haka Annabi Musa ya ce da su, shine abin da yake matsayin wato abin da yake kafara ga wannan abin da kuka aikata. Ma'ana gara ku kashe kanku da kanku ya zamto muku kafara akan ku je gidan lahira, kuma ku dawwama a gidan wuta. Kun san a shari'ar musulunci duk wanda ya aikata laifin da ake masa hukuma a kansa, to wannan hukuman yana mene? Yana kankara wannan laifi din. Ma'ana dukkan mutumin da a yau zai da aure yi zina, wannan bulala 80 da aka yi masa yana matsayin kafara kamar bai yi wannan laifin ba a wurin Allah. Haka nan wanda ta taba aure ke zina, wannan jefe ta da za a yi a jefe ta har lahira. In an je lahira Allah ba zai tado da maganar wancan laifin da ta yi ba. Amma in kuma ta tafi da shi lahiran ba tare da tuba ba, to wannan kuma tana karkashin ganin daman Allah sai inda mai ya kare. Ku je ku karanta hadisin Isra'i da Mi'raji da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tafiyan dare da aka yi da shi, da hawa da shi sama da aka yi. Za ku ga irin mutanen da ya ga ana musu azaba. Da wacce aka ɗaure ta da silin gaban gashinta na farko, aka ɗaure ta ta sama, wuta na ƙona ta ta ƙafanta. Aka ce wace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne wannan? Aka ce mazinaciya ce. Ya za a yi? Malaika Jibril ce da shi, intalik intalik mutafi mutafi mutafi, ko an zo kiyama za ka gani. Haka aka yi. Ya je da shi wani gaban, ya ga wani mutum cikin ruwan jini yana jinkayi a ciki, sai ya kama zai fito. Ga wasu na rike da duwatsun wuta, sai su jefu bakin shi su fasa mai baki ya koma cikin ruwan jinin nan. Ya ce da shi, ya Jibrilu, wannan tashin hankali wane ne wannan? Ya ce maciyari baki ne. Masu ce riba su ne waɗannan. To haka aka rinka yi. To duk wanda fa zai zo irin aikin nan, aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da muka faɗa, bai tuban ma Allah bai koma zuwa ga Allah, to akwai barazanan ya fuskanci irin wannan hukunci. To shi yasa a nan Annabi Musa alaihi salam ya ce da su, ku tuba daga zunubanku. Kafaran tubanku shine ku kashe kawunanku da kanku, ya zamto muku kafara fiye da a ce kun je kun shiga wuta a ranar alkiyama. Wannan shari'a ce ta zamanin sa. Sai suka yi aiki da wannan abin da ya faɗa na kashe kansu din. Sanadiyan wannan sai Allah ta'ala ya musu baiwa da hanyar karɓar tuban da suka yi. Faɗin Allah ta'ala a cikin ayan da ya ce, fatubu ila bari'ikum. Bari'ikum yana nufin mahaliccinku, wanda shi ya umurce ku da ku kashe kanku da kanku, kamar yadda Abdullahi dan Abbas da ɗalibin Abdullahi bin Mas'ud Mujahid suka fassara wannan aya da wannan ma'ana din. Sannan malamai sun yi saɓani akan cewa wannan magana da aka yi da suwa aka yi magana, da suwa yi Allah ya magana kai tsaye. Daga ciki sun kawo maganganu kusan guda uku. Na farko suke cewa ai wannan magana an yi ta ne ga dukkan bani Isra'ila, ba wai waɗannan da suka bauta ma gunkin ne kaɗai ba, a'a magana ta gaba ɗaya ce, kamar yadda Imam Sibbi ya faɗa daga malamansa. Sannan magana ta biyu suka ce, a'a wannan magana na cewa su kashe kansu an yi shi ne ga waɗanda suke mene ba su bauta ma wannan dan maraƙi ba. Magana ta uku kuma suka ce ana magana ne ga wanda ma suka bauta ma dan maraƙin da idan to kafara a gare su. Wanda wannan ita ce fahimta a cikin Imam Ibn Kathir Allah ta'ala ji kansa da rahama. Kuma ita ce kusan magana mafi ganewa a cikin iya abinda ni dai nake fahimta. To menene ya faru wannan batun cewa su kashe kansu din? Ya abin ya kasance mutum da ya ji cewa to me ya faru ya aka yi har aka ce su yi kaza, duk da mun san ga ne kuma shine bauta ma dan maraƙi. Wannan yasa Abdullahi dan Abbas sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shine babban malamin tafsiri na wannan al'umma da ya zo fassara wannan aya sai yake ba da kissa da cewa an cewa akai ga Annabi Musa da yake da su ku kashe kawunan ku shine kafaran laifin bautar da kuka yi ta shirka. Sai suka ce da su ya za a yi ɗa ya iya kashe uban da ya haifa, ko ya za a yi ɗan uwa ya iya kashe ɗan uwansa. Kun fahimci magana? Da suka yi laifi ai a cikin wanda suka yi laifi akwai ɗa, akwai uba, akwai ɗan uwa, akwai dangi. Ya ce to Allah ya ce in gaya muku kafaran shirkan ku shine ku kashe kanku da kanku. Shine sai suke cewa yanzu irin tausayin da ke tsakanin ɗa da mahaifi ya kake gani ya Annabi Musa? Uba zai iya kashe ɗansa ko ɗa ya kashe ubansa da kanta ko ɗan uwa ya kashe ɗan uwansa? Nan take sai Allah ta'ala ya saukar da wani duhu ya lullube su kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa. Yace sai suka ga gari ya duhu duluf ya rufe su gaba ɗaya. Wane mutum? Faƙalu, sai suka ce da shi to lallai mun ga alamar maganar nan ba daga gare ka take ba, tun da gashi ka faɗa muna ƙoƙarin jayayya da kai sai gashi yanayi ya canza. Ai shi ne sai canza yanayi ba, ana rana a ga duhu dare ya zo. Sai suka ce da shi to menene alamar cewa an karɓi tubanmu? Mun yadda za mu aikata don ya zanto ka fara a gare mu. To amma menene bisharar da ke nuna cewa in mun kashe junanmu ɗin an karɓi wannan tuban namu? Sai yake cewa da su shi ne za ku ga ta kubbanku sun kafe, ko ka so ka kashe wani ba zai yiwu ba. Sai kaga kowa ya tsaya ta kubba ba su iya motsi, ba ku iya motsa su. Sannan ya ce kuma za ku ga duhun ya yayi ya kwarai. In kun ga wannan alamomi guda biyu, Abdullahi dan Abbas ya ce to alaman Allah ya karɓi tubanku kenan. Ganin haka ku sai ba su yi jayayya da shi ba, suka fara kashe junansu su da kansu har sai da suka fara zubar da jinanan junansu. Sai aka samu ƙananan yara suka fara ɗibu suna kuka suna cewa ya Musa al'afu al'afu, ya Annabi Musa mun tuba, rangwame rangwame rangwame. Daga nan sai Annabi Musa ya fashe da kuka, tunda dama shi ma umurtarsa aka yi. Fa nazalat tauba, sai Allah ya saukar da karɓan tubansu ɗin nan da yake cewa fataba alaikum, sai Allah ya karɓi tubanku. Nan take ko sai suka ga ta kubban nan da yake za su tsaya, lallai ga sunan sun tsaya. Sannan kuma aka ɗauke wannan duhu da suke ciki, wanda ita ce fasaran da Mujahid ya yi har yake faɗa cewa sai aka wayi gari an samu kusan mutane 70 waɗanda duk sun mutu a cikin waɗannan mutane ne. Kun sani Annabi Musa alaihi salam ya rayu a cikin kangararrun mutane masu taurin kan gaske, waɗanda sun fusata Allah fusatawa mai tarin yawa. Na da gaske abin da zai ƙara tabbatar muku da wannan, ku karanta wani littafi mai suna Qisasut Taibin na Sheikh Mahmud al-Misri. In kun karanta za ku ga ƙissar da ya kawo na Bani Isra'ila tsakaninsu da Annabi Musa alaihi salam. Aka yi fari, ruwan sama ya ƙi sauka. Duk lokacin da ku aka ga damina ta zo babu ruwa, to mutane tabbatar da cewa zunubinsu ya yi yawa shi ya riƙe ruwan sama. Shi yasa za ku ga a shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ma kansa akwai salatul istisqa, sallar roƙon ruwa. Aka ce amma fita wajen gari inda aka zubar da zunubai, inda kuka sassaɓa ma Allah duk ku fita, kowa ya fita a ƙanƙanci a walaƙanci a je can bayan gari a ƙanƙan da kai a roƙi Allah. To Bani Isra'ila sun samu kansu a cikin irin wannan, shi yasa Allah ke ta kawo kissansu saboda irin aikinsu irin aikinmu har a yau. Da suka fita suka je suka roƙi ruwa, Annabi Musa alaihi salam ya ce ya fita da mutum 70,000. An kun karanta za ku gani. Ya ce ya fita a tare da shi akwai mutum 70,000 au ya zaidun, ko fiye da 70,000, haka ya faɗa. yake da muka fita bayan gari sai na shiga gaban su na daga hannu nace ya Allah ka tausa ya ka shayar da mu saboda dabbobi da tsofaffi da gajiyayyen yara da suke cikin mu ya Allah ka shayar da mu da rahamanka ba tare da kallon zunuban mu ba haka annabi Musa ya ce ma Allah sauke kwarki sai Allah ta'ala da shi ya ce ya kai Musa abinda ya janyo na ki shayar da ku ruwan sama shine akwai wani mutum a cikin ku shekara 40 yana saba mu sanadiyan zunubansa na ki shayar da ku ruwa kun ji irin zaluncin da masu zunubi suke haifar mu al'umma ya ce wannan ya janyo na ki shayar da ku Allah ta'ala ya ce ba zan shayar da ku ba har sai ya fita a cikin ku don haka ka umurce shi ya fita daga cikin ku ka juya ka sanar da ya fita sannan in shayar da ku sai annabi Musa alaihi salam ya ce ya Allah a nan taron jama'a da kake gani kamar yadda ka sani mutum 70,000 ne da dauriya ya za a yi murya na isa gari su har su ji ni lokacin babu microphone babu internet babu wani abin nan ya ce ya za a yi in ji yadda su har mu gane mutum ɗaya cikin 70,000 ya fita ya Allah sai ce da shi ya kai Musa ka juya kai magana ce ta ka isarwa ta wace zan ji yadda kowa a cikin su yana daidai da faɗin Allah ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma ramaita id ramaita walakinna ma harama ka ɗibi ƙasa a tafin hannunka ka watsa cikin makiya da kuke yaƙi da su sanda ka watsa ƙasan nan ba kai kai jifan ba jifan dai kai kai amma tasirin jifan Allah ne yayi sai ga su duk waɗanda suke kafirai a filin yaƙi dukkan ƙasa ya shiga musu idanuwansu mutum 100,000 to shi ne ya ce ma annabi Musa kai ma ka ce da su sanar da su ni zan isar sai ya juya ya kalli mutanensa ya ce ya ku al'ummata Allah ya sanar da ni cewa a cikinmu akwai wani mutum ɗaya shekaransa 40 yana saba ma Allah sanadiyar za ka ki shayar da mu ya kai wannan wanda ka san kai shekara 40 kana saban Allah ka fita don Allah ya tausaya shayar da sauran al'umma nan take mutumin da ake da shi ko wallahi sai ya gane shi ne ya shiru sai yake cewa a zuciyarsa ya Allah in na fita a nan tozarci ya gama samu na duk gari ne fa a wurin nan yana ina tashi na fita to na gama samun tozarta ban da sauran mutunci a idan mutanen ya ce in kuma na zauna zunubi na zalunci na ran alkiyama kuma na zalunci kowa ke nan fa a cikin mutanen ma'ana gaba kura bayan tsakiya in ya zauna yanzu duk wanda ya cuta a nan sai an ɗora mai zunubin ran alkiyama in ya fita kuma ya tozar annabi Musa alaihi salam ce sai wannan mutumin ya ja mayafi mayafin da ke kansa ya ja ya rufe kansa kawai dukar da kansa kasa ya fashe da kuka ya ce ya Allah ina tabbatar maka daga nan wurin ban sake saba maka annabi Musa na jira ya gawa zai fita sai ga hadari kawai ruwa ya fara sauka shine sai ya juya ya ce ya Allah ka ce sanadiyan wani mutum daya ka ki shayar da mu har sai ya fita gashi bai fita ba kuma ga ruwa ya sauka mana kamar an samu contribution ke sai ce da shi ya kai Musa wannan bawa da na faɗa mata bayan kiran da kai ya tuba gare ni karɓan tubarsa ya sa na tausaya na shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai annabi Musa ya ce arini diyarar ya Allah dan girman zakin ka nuna mushi in ga wane ne wannan bawa ne wannan daraja sai Allah ta'ala ce da shi ya kai Musa ya shekara 40 yana saba mun ban tozarta shi ba baya halatta in nuna shi in tozarta shi bayan ya dawo zuwa gare ni haka Allah ya amsa tubarsa ba tare da ma annabi Musa ya san waye shi ba to wannan yana nuna darajar tuba zuwa ga Allah wannan yana nuna cewa duk abin da kike na laifi idan zuciyarki za ka karkaso ta bi Allah da gaske to Allah ya tanaji rahaman da ya fi ƙarfin laifinki amma fa ki sani in kika ga tuba na miki wahala to gaskiya akwai alamar Allah ya fushi da ki in kika ga tuba gashi ki yi kigagara zaki kigagara zaki azuga ki zaki wacce ta zuga ki zuciya ta tunkuɗa zamani wuri yayi kaza wani bawan Allah ya taba zuwa ya rike ni da azumi ya kai kusan shekara 10 wani abu yace da ni malam idan mutum ya taba yin zina ya tuba Allah zai karba matashi ne nace mai in ya kaji in kaza yi kaza Allah zai iya karba tubar shi sai na ya rike hannu na kawai ya fashe da kuka wallahi akan hanya kuma ban san shi ba sai ce malam ko a watan azumi ne ai ma na ji hankali na nima ya tashi sai na ce ba shi shawarwari daga ciki na ce masa duk inda za a je a dawo ko dai abokai na zuga ka ko wurin da kake zama akwai fitina na gaya muku kuma yana sake gaya muku babu alheri ki zauna a wurin da za a fitine ki addinin ki duk wurin da za ki ga in kin je akwai fitina addinin ki akwai yiwuwan addinin ki ya lalace to wallahi kar ki je wannan wurin ba alheri saboda duk yanda kike jin karfin imani ki duk yanda kike jin ke malama ce ustaziya ce ke kaza ne ki kyale shedan da zuciya in sukarin ba zai mutu Allah ta'ala cewa wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batar kada ku kusanci alfasha yace na fili fa da na koyi saboda ni Allah na fi kusanin abin da na sa a cikin zukatan na fi kusanin karfin sha'awan da ke zuciyar ku na fi kusanin irin kwadayin da ke ranku innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a in ke san mutane sun dauke taro titin su sun baki za ki ci amanan su ba za ki rike wannan amanan ba kar ma ki karba din yanda za ku buga tsaraya ki ce a'a kin ga me yi kokari na ga ko dai ku aje kuɗin mu buɗe account sai a samu wacce da wacce sarin ka cirowa kwaci kanki ya fi miki alkhairi ki je gaban Allah ba ki da laifin kowa saboda a zo a tara mutane ana miki hisabi a kansu ya zaki annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ce cewa da nana Aisha man nuqishal hisab uziba duk mutumin da aka matsa mai da hisabi wallahi sai an masa azaba sai take cewa da shi ya rasulullah alaysa allah ta'ala yaqulu fa sawfa yuhasibu hisaban yaseera ashe ba Allah ne da kansa ke cewa akwai wanda za a yi miki hisabi mai sauki ba sai ce da ita zalikal ard ai abinda Allah ke nufi a wannan ayan ba jinjiki za a je ba ba wai za a dauko jinjiki ne abu na aikin ki ba a'a za a bidiro miki da laifin ne ke sai kini kaza ranka za ga wutan kaza in malaki jayya a kunna miki ki gani a bidiyo wa allaita lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu li Allah yake sawfa yura da san za a nuna ma mutum ya gani sai Allah sallallahu alaihi wasallam yake ai bidiro miki da ayyukan bidiro ma mutum za a yi da ayyukan ya gani kaza ne ranka za ga wutan kaza kin yi kuma gashi ko kina da jayayya shin akwai wani abu da baki yi ba aka ce kin yi a laifuka ko ku akwai wani aikin lada da kika yi baki ga ladan shi a rijistan nan ba idan duk aka nuna ma mutum sai a ce to mun yafe maka ba sai an magana ba wuce shine hisaban yasira sai ce da ita sai sake maimaita ce da ita ya kena na Aisha man nuqishal hisab udiba duk wanda aka matsa mai da hisabi wallahi sai an masa azaba duk wanda za a zo a yi ba ni fari in baka baki a gaban Allah to ba zai kai labari ba saboda ne daga cikin Allah ce sun mana tun anun na yau ma'iri na anin na'im sai fa an tambaye ki ni'iman gani ibadar ki ta nawa ne ta biya gani mun baki ruwa nau'i daban-daban mun baki ta sama mun baki ta rijiya ke har kwakwa kin fasa kin sha ruwa duk ni'iman mu ne na nawa ne mun baki lafiya shekaran ki nawa da lafiya bayan mun halice ki ibadar ki ta nawa za ta biya kila mun baki haihuwa ni'iman haihuwan nan nawa ne ba mu ba su ba za ki iya biyan mu shin numfashin da kike shaka ki fitar ko asali 5-5 ne za ki iya biya za ki iya mun baki abinci iri-iri mata allakum wali an'amin shin kina ga sallan ki zai iya biya sannan in ma mace ce kin manta ko a wata akwai kwanakin da ko sujada baki mana amma a cikin hakan kuma kin saba mana duk ana yi to shi ne duk abin da zai sa a yi maka hisabi kakka ne shi kuma so da yawa mutum yakan ce Allah sai Allah ya saka mu sai Allah ya biya mu tsammanin sa fa an zo za a ce ka zalunci wacce ba takinta ku wuce, ke ma sai an duba nawa kika zalunta. Duk an karɓo haƙƙinki da ke wurin wasu, ke ma fa sai an karɓi na wasu da ke wurinki. To kun ko ga wannan ashe abu ne wanda yake ba mai sauƙi na naukusa ba. Shi yasa malamai a nan suka kawo cewa sai Allah Maɗaukakin Sarki ya karɓi tubansu bayan ya yi wannan wahayi da cewa fataba alaikum, sai Allah Maɗaukakin Sarki ya karɓi wato tubanku, innahu huwa tawwabur rahim, lallai Allah Maɗaukakin Sarki mai gafara ne kuma mai jin ƙai ne. Malam karanta mana aya ta gaba.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْوَةً فَأَخَذْتُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.
ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى باين سوك الدوات أن التوبة بني إسرائيل دي ذكرت التوبة في دعاكي كما ينجى إمام الطبري يكي فقادا جني دعاين دمكتارنتا yake cewa ya ku bani Isra'ila ku tuna irin zaluncin da kuka kawo nan ku dangane da shirkan da kuka yi da aikin da sashin ku yi ma sashi wanda wannan ya wajabta Allah ya muku azaba akan haka. Sannan kuma kamar haka mu al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam mu sani dukkan abin da muka aikata wanda ke wajabta tuba to yana da buƙatar mu tuba a gare shi, mu kuma san yanda za mu fuskanci Allah gabanin haɗuwarmu da shi. Shi ne sai Allah Maɗaukakin Sarki yake faɗin bayan karɓan tuban nan nasu, inda za ku gane kangarewansu sai kuma da suka ƙara yin wani abu. Ba Allah ya ce ya karɓi tubansu ba, to yanzu dan Allah ne ya kamata su yi, ba sai su cigaba da ayyuka alkhairi ba su yi ma Allah godiya. Sai Allah ya ce to wa in qultu ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan, to ka ce an karɓi tubanmu eh, to mu kuma yanzu ba za mu gaskata kan mu yadda da kai ba har sai mun ga Allah ƙiri da muzu da idanuwanmu, nuna mana wanda yake ya karɓi tuban. Fa qaddumu sa'iqa, sai kuka riki tsawa. Allah ya daka musu tsawa, wanda wasu malamai sun kawo fassarar tsawan nan da yawa, wasu suka ce mutuwa ne, wasu suka ce azaba ne, amma dai kalmar tsawa shine raganarwa. Ma'ana tsawan da yi sai wasunsu suka mutu shine wancan mutuwa. Wa antum tanzurun, alhalin kuna gani. Wata daga cikin malaman tafsiri suka ce wa antum tanzurun ai suna kallo sai Allah ya kashe wasu a gabansu, a kashe wasu sai ya raya wanda suka mutu ya kashe waɗanda suka ga waɗancan, don kowa ya ga abin da aka yi sannan sai kashe su gaba ɗaya. Wata daga cikin malamai sun fassara wannan akan haka. To shine dai ku gane kangarewan shine yanzu kuma sun ce su sai sun ga Allah da suka yi wannan fasar kuma sa'iqa, sai tsawa ta kama su, wannan tsawon sai ta kashe su. Wa antum tanzuruna ta alhalu, kuna gani a gaban ku na dauki rayuwar ku. Bayan daukar ran thumma ba'athnakum, sai muka sake tada ku karo na biyu. Ba'da mautikum, bayan mutuwan ku, dan ku gane cewa ni fa Allah ba abucin wasan ku bane. Wancan abu da nayi ya kamata ya wadatar da ku, tunda na ce na anshi tubanku, to ku gane in fa za ku dawo ruwa ga abin da zai iya faruwa da ku. Wannan dai har wayo yana ƙara nuna rahama da jinkan Allah ga mutane. Da dan adam ne aka yi ma wannan, da dan adam ne aka yi ma wannan, zai wahala iya jurewa, zai wahala iya jurewa. A kasan nan in ban manta ba, akwai lokacin da aka taɓa kashe wasu sojoji, manya-manyan sojoji a wata jaha daga cikin jihohin kasan nan. An kashe da yawa daga cikin manya wanda gwamnati tana ji da su a wannan lokacin, wanda mutanen ƙauye suka tare su suka daɗe sun kashe mutane da dama, har daga cikin wanda suka manya ne daga cikin sojojin. Ana tashi abinda jami'an tsaro suka yi a wannan lokacin na farko, akwai wanda kawai cewa aka yi a kawo jirgi iri kaza wanda ko dare ya yi helicopter ce, akwai fitillu a gabanta, aka kunna fitillun ba abin da zai koyi, kuma kafanta harsasai ne take fitarwa iyayen da aka so su fita. Wallahi ni na san jami'in tsaron da shi aka fara wannan operation, abinda suka yi shine kauyen farko da suka yi ma mutunci shine kauyen da aka tara mata da maza wuri daya mata da yara aka ce to ku saboda gobe ku ba ƴaƴan ku tarihi ku sani aka tattara duk wanda ya balaga a garin yanda ka san gwanjo haka aka zazzage su aka karkade su suka ce ko mun bar ku ne dan nan gaba ku zama masu ba da tarihi amma duk kauyen da ke gaba ko kaza ya ce wallahi ba ta fita sai dai ba su ganta ba me ya janyo an fusa ta hukuma an fusa ta hukuma to ina ga a fusa ta kuma wanda shike da rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ina ga fusa ta Allah kuma ko kun san cewa daga cikin illan fusa ta Allah madaukin sarki yana iya turo rundunar da mutum zai rasa kansa da shi mutum zai talefi in Allah ya tashi sai ganiyar sa da kike ga zaki murile tun sai sa ko rashin lafiya a cikin ki wanda zaki ta hanyar cin haram cin dukiyar haram na mutane zalunci 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 sai ta tara kudin sai Allah ya turo cutar da magani ta kai 25,000 ne kuma allura a rana sai an mata irin shi guda uku kuma maganin a ce sai an sa shi a furiza in yi awa uku babu wuta wallahi ya tashi aiki sai kin sake siyo wani ni na san wanda aka jarabta da irin wannan rashin lafiya a garin nan duk allura ɗaya 17,000 kuma dole ya samu awa shida a cikin firiji yana samun kasa da awa shida to shikenan don haka da nefa sun ɗauke wuta sai an siyo mai an tada generator saboda kar magani ya lalace kuma a rana sai an mai wannan allurar guda biyu kuma na wata hudu wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa duk inda kake ga zaki bi Allah ya fiki sanin hanya shi yasa zaman lafiyar ki la malja'a wala majazuhu illa ilai duk inda kike neman mafita in ba wurin Allah bane shirme kike yi shirme kike yi ba ki kama mai cin ba in ko kina neman mafita kika ga kin kama hanyar da Allah da manzonsa suka koya to kin ci nasara duk abin da wasu za su yi ki kyale su kin riga kin kama mai cin saboda ita gaskiya sannu a hankali take ci ba ta tashi lokaci ɗaya gaskiya ce a ce bau ga gaskiya nan da kamar Allah na iya yin haka amma yanda ya so bai so hakan ya faru shi yasa kuka ga hatta musulunci sai faro daga mutum ɗaya tal don a nuna muku saƙon is ultimate wani ba zai iya karya shi sai aka sa ɗaya ya fara gashi nan yanzu duk duniya bayan da suka iya da shi sai dai su bi ko su haƙura to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake gori gare su yake cewa yanzu ku ne bayan na karɓi tubanku kuma za ku zo ku ce a nuna muku Allah ku gan shi jahara a fili sai Allah ya ce to sai muka yi tsawa a gare su wanda wannan shi ya halakar da su ya ce sannan muka tada ku bayan mutuwanku domin muna tsammanin ku gode a kan cewa mun karɓi tubanku sannan kuma yanzu mun kashe kuma raya ku don ku samu abin da shi ne zai mene zai tsiratar da ku a rayuwa ka karanta wa zandar na? Na'am na'am to shi ne gaban da ya kamata mu tsaya
wa zallalna alaykumul ghamama wa anzalna alaykumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu أنفسهم يظلمون
الله تعالى كرشي كابن يبر مغانا سو سي ساكي مسو غوري دا أبن دا دي ساكي سا سجاو سو غوري ما تقوم تجسد كوان شان توبا ناسنا فانتو يسي وظللنا عليكم الغمام كركو من تافا كما مكي إنوا أغريكو دا حجري دا جرججي كنا تكين أنا ننزاف الرانا أما مكا تورو جرججي يا أصل مكرم فا وأنزلنا عليكم المنة كما مكا سوكر مكو دربا والسلوى السلوى أنا إتاكي جوسو ما لو إتاكي سلوى أنجا مكا ساني وأنا سلوى أنجا داعك دنجا كيو أنت إننا لكم وجاء أنجينا كيو أنت ما أغنيتي أنت حقا وانت أنت دا تشي أكي هكا نيكو هكا ني كو مينا دا تو يندوكو ملا قد أبن ياي ساني سنة تعبير شنكاجي ba su ba da maganin da ya kamata an samu haka sai wanda aka samu a jeji an samu haka sai kenan to saboda haka almuhim dai na da gaskin amma abin da za ku fahimta dalilin da yasa ne muku tambayar shine so da yawa ba ku tashi yin kasuwanci sai kasuwancin an gama cinye shi an more shi. Bari in ba ku wata shawara ɗaya ku ji. Duk sana'an da kuka ji ta zo ba a san ta ba ta cika gari duk inda kai kuka ganta. Je ki nemi wata sana'a kai ki shiga wannan. Saboda in kuka ga ta cika gari to wasu sun gama cin riba da ita. Wasu sun gama ci. Saboda ba ta cika duniya ba sai da aka koshi. Wanda suka yi sanda take galiyan wahala farko farkon nan to sun fi tara riba sai yanda suka yi da mutane. Ku kalli MTN ku gani. Sanda suke su yi ɗaya su kaɗai. Sim fa wannan sim ɗin 300 yanzu 150 36,000 da fata ka rinka siya. Kuma per minute. Dan tsaba mugunta. Minti 1,200 kina minti 1 da saka 1,400. Shi yasa yanzu ga su nan ko ina sun cika duniya da dukiya. To, ni ba zan ce Allah ya saka mana ba amma wallahi. Wallahi raina baya so. Daga idan akwai manajan kamfiya a cikin ku wallahi ku ji tsoron Allah. Kun kuma da wanda zai iya jin mu duk inda yake wallahi ku ji tsoron Allah. Ku zo ku yi ta gina ma mutane rijiyoyi da gidaje da asibitoci da kudin wallahi sun kware mu jama'a. Haba. Ni ba ya ta sai mun waya lokacin ma hannu ba ga hannu ƙarya mala. Da ƙarfi kanka ma kake iya ma kanka wani abu. Zi sai ka ji an cire. Kuma ba ka kana waya kana leƙawa kanka leƙa. An mai da ga wani mahau farko farko akan titi. To ku gaya wa kamfanin MTN su ji tsoron Allah. Su ji tsoron Allah wallahi ku zo ki ma mutane sadaka da dukiyar da suka tara wani tafi karfin bukatan dan wallahi suna da kudin da ya fi karfin bukatan wallahi su zo ki asibitoci su zo ki gina rijiyoyi ko zuciyar mu ta sausauta kuma kai ka sa kudi kan kai waya sai a baci ka kira a hada ka da kwamfuta shi yasa wani dan uwana ba billahi ne ma da ya buga wayar ya ji kwamfutar da ɗauka yake kai ba kai nake nema ba kuɗi na za a kawo mu. Doji da san me ake cewa ba ba. Kawai a biya shi ake yi. To wallahi ko su biya mu ko mu ta yara na ala CCC. Na'am? Mun kira to wanda ba mu kiran ba ba. Abin da ba mu kira ba duk sun kwace. Sai ka kana tsoron sa kati. Har sai ka rabu da layi. Ko a kira ka baka ji kuɗi ya ta tafiya duk wanda ta san mijinta na aiki a kamfanin wannan sadarwar wallahi ku gaya musu zo ma jama'a aikin alkhairi kuma ku ce ni na faɗan da ina cewa kar a ce ni ne to yau ni ne duk wanda zai jama'a ya ji na faɗa wallahi ba jama'a ga mu nan da marayu sai ka fitika muke yanzu fa ran asabar kun yi naku abin marayu ko mun kasa yin namu yanzu sai ran asabar abinda za mu iya yi bai wuce na maraya 100 ba wallahi muna da listin marayu sun fi 200 kana ji kana gani sai dai ka aje wani ka dauki wani amma ku kuna ta kuna kallon giya a gidan TV wallahi ku zo ku yi mana in ba za su yi ba kuma za mu yi kunoti amma dai ba za mu yi ba Allah ya bai mana baki daya mu takaita a nan sai mu yi addu'o'in mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.